takwas ga watan uku miladiya 2026 a daidai wannan lokacin zamu wato ci gaba da gabatar da tafsiri na alqur'ani mai tsarki da muke a daidai wannan lokacin ajiya idan yan uwa basu manta ba mun kwana wato karshen aya ta 19 Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz yau kuma insha Allah zamu tashi kan aya ta 20 muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gaza mana cikin abin da zamu karanta da abin da zamu bayani Allah rahma bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim man kana yuridu harasa lakirati نزل له في حرسه ومن كان يريد حرس الدنيا نوته منها وما له في الآخرة من نصير
نعم جيا من قوانا قرشان آيان الله لطيفهم بإباده وان دي كيتي تي مبودم مغانا اتوانا آية تأشيرن تانا جوني دي اتاني واتو بانجي سبحانه وتعالى كيتي و الله لطيفهم بإباده Ubangiji mai taushi ne ga bayinsa kamar yadda jiya mu karanta maganganun malamai akan fassarar wannan aya Allahu latifun bi ibadihi mun ji maganganun malamai da yawa wanda karshe dai har muka ce yana daga cikin abin da malamai suke cewa ya kamata mutane su dauke ta a matsayin wato wuridi idan suna neman bude a kowanne al'amari wato da ya kuntata musu a rayuwar duniya Ubangiji yace Allahu latifun bi ibadihi Allah wato mai taushi ne ga bayansa mai tausasawa ne ga bayansa bayansa nan aka ce barrahum wa fajirahum mutanen kirki da mutanen banza mu'minai da kafirai duk a rayuwar duniya Allah yana tausasawa kowa wato haisu lam yuhlikum ju'an domin Allah madaukakin sarki bai halakar da bayansa ba wato da tsananin yunwa bi ma'asihim saboda dalilin sabo inda mutun ne ka saba masa sai ya hana ka abinci ranan muna gani wannan su gidajen za ka ga matar mutun in ta bata masa rai sai ya fice ya bata kudin abinci sai ya tafi abinsa kaga ita ma da take da haƙi a gunsa wanda za a tambaye shi in bai bata ba amma saboda ransa ya ɓaci sai ya fice ya tafi abinsa a ranan sai dai ta san yadda ya tayi in akwai guntun kango ta kwada musu shi har yaran ma sai ranan ɓaci ran tsakaninsa da uwarsu ya shafe su kaga ne ko kaga ne ɓaci ran ƴaƴansa ƴaƴansa ne ba su yi laifi ba amma dalilin uwarsu ta ɓata masa rai sai kurin ya fice saboda haka su ma sai sun haɗa madakin gobara to kaga amma Ubangiji a saba masa amma saboda tausayinsa sai ba mutum abinci kila ma ran da mutum ya tahi da saban ranar sai ga ya kuma samu saboda ita harkar duniya a wajen Allah Allah yana saki arziki bayya waiwaitan wato mai binsa ko kuma mai saba masa illa iyaka shi mumini idan sabansa ya yawa Allah sai ya jarrabe shi a dalilin wannan jarrabawa sai kuma wato ya dawo hankalinsa sai kuma ya tuba to amma shi kafiri shi bai san wannan jarrabawa in ta zo dan wato dalilin kafircinsa ne ko sabansa ba to shine Ubangiji yake cewa yarzuku man yasha Allah da yana arzutar da wanda ya ga dama mutum mumini ne ko kuma kafiri ne mai sako ne ko mai biyayya ne wani lokacin sai ga wanda yake wato yana cikin biyayya sai ga ranan kuma wato ya tahi da cikin da talauci malamai suka ce babu wanda ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya wa Allah amma wani lokacin sai a kwana uku ba dora abinci a gidansa ba saboda babu to kaga shi samu a duniya da rashi ba wai wato ma'auni ne wanda zaka gane wato soyayyar Allah ba a duniya Allah yana ba wa kafiri ya ba wa wanda yake mumini ya hana wa mumini ya kuma ba kafiri wani lokacin saboda haka shi yasa yace zuku man yasha Allah da yana azuta wanda ya ga dama wa huwa al-qawiyyu Allah mai rinjaye ne a cikin lamarin sa al-azizu mabwaye ne a cikin wato al'amuransa sai Allah ya ce man kana yuridu hasal akhirah, tunda yanzu an ce Allah ne mai bayarwa, to sai Allah ya ce wannan bayarwa na duniya Allah yana ba kowa wanda ya ga dama, amma a lahira ba kowa Allah yake bayarwa ba sai mai imani. Shi yasa sai Allah ya fadakar da mu yake cewa man kana yuridu hasal akhirah, duk wanda yake son Allah ya bashi ladan lahira, Allah ya ce nazir lahu fi harsihi, za mu kara masa wato a cikin ladan nasa, ma'ana in yayi daya za mu bashi goma, in yayi goma za mu bashi dari, ko kuma in yayi daya za mu bashi saba'in, ko in yayi daya za mu bashi wato fiye da saba'in, dari biyu ko abin da ya kai miliyan biyu ma. Wato Allah ya ce wa man kana yuridu hasad duniya, amma kuma wanda shi ladan duniya yake so, wato ni utihi minha, za mu bashi amma kuma wato babu ninki, don shi ladan duniya ba a ninkawa. In dai abin da kai dan duniya ne, dan bukata amfanin duniya ne, to ba a karawa, duk abin da kai haka za a baka, gwargwaran abin da Allah ya rubuta maka, tunda Allah madaukakin sarki ya rubuta ko arzikin sa tun yana cikin mahaifiyarsa, to wannan dai arzikin da aka rubuta maka ba a kara shi ko kada ba a kuma ragewa, kuma ko ka bi Allah ko ka saba wa Allah, wannan arzikin Allah ya riga ya baka ne, saboda haka kuma ba za a canza maka ba. Saboda haka za ka ga muminai akwai talakawa masu talauci a cikinsu, za ka ga a cikin kafirai kuma ga wanda Allah ke shimfiɗa musu arziki mai yawa. To saboda haka in a duniya ne kai aiki dan duniya, to yin aikinka ko barin aikinka ba zai sa ka rasa abin da Allah madaukakin sarki, yin aikinka ba zai sa ka wuce abin da Allah yanka maka ba, sannan kin yin aikinka ba zai sa ka rasa abin da Allah yanka maka ba. Ina ga mun fahimci wannan, Allah madaukakin sarki shi yake yanka ma kowa arziki a duniya. Saboda haka idan mutum ya kai wata huda cikin mahaifiyarsa, a lokacin Allah zai aiko mala'ika a rubuta masa duk arzikinsa, duk iya arzikinsa, sannan a cikin tausasawar Ubangiji sai ana ba mutum wato yanayi, kana cikin mahaifiya abinda zaka bukata bai kai kana waje ba, saboda haka za a saka maka a cikin abincin mahaifiyarka ana baka, har lokacin da ta fito da kai waje in kana shan nono nan ma za ana sa mata, lokacin da ka fara rabawa ka sa abinci ka sha nono za a raba na nonon a sa mata a cikin abincinta, wanda zaka ci kuma a fitar maka shi a cikin abincinka, to daga ƙarshe har kuma lokacin da ka bar nono, to lokacin kuma abincinka kuma ya bar shiga cikin abin da za ta ci, sai dawo cikin abin da za a dafa a gida a baka. To nan dai haka Allah yake wannan budget din, har mutum ya kai wato manzilin girmansa, har ya kai kuma shi ne yake rike da kansa, to haka Allah yake bayarwa har iya lokacin da kuma mutum ya girme ya daina nema ya manyanta, ƴaƴansa suka rungumi gida, arzikin naka dai sai ya koma cikin arzikin ƴaƴanka, nan kuma haka ne suke ci da kai a cikin arzikinka, duk abin da ka kasa a bakinka arzikinka ne, sai dai ka ce sababi ɗanka ne baka, ko wani makwabcinka ne baka, ko waye ya baka, ko waye ya baka, eh kowa zai iya baka, amma a cikin arzikinka ne wanda Allah ya rubuta maka, kawai babu yadda zai donansa sai ya baka, in ka nema baka samu ba, to wannan baya daga cikin arzikinka. Saboda haka shi yasa a duniya Allah ya ce yanzu ku manya sha'u, a nan kuma yake cewa duk wanda ya so arzikin duniya, arzikin lahira, nazil lahu fi harsihi, za mu kara masa, tunda a lahirin aikin lahira ne yake cewa man ja'a bil hasanati falahu ashra amsalha, duk wanda ya zo da aiki mai kyau guda daya za mu bashi goma, to kaga wannan a lahira ne, a lahira ake ba mutum goma, shi yasa duk aikin lada da kai Allah zai ninka maka, to kaga shi yasa yace nazid lahu fi harsihi, ba fada da din ba, za mu kara masa a cikin ladansa, mana gurgurdan ikhlasin ka, gurgurdan tsarkake aikinka, shine gurgurdan karin da za a yi maka, tunda ai Allah yace innama yufasabiruna ajrahum bighayri sabit, masu hakuri akan bin Allah, Allah yana tura musu lada ma babu kirge, to wannan duka lada ne wanda za a amfani da shi a lahira, shi yasa Allah yace wa duk wanda ya nufi ladan lahira, nadhillahu fi harsi, za mu kara masa ladan nasa, wa man kana yuridu hasad dunya, amma kuma wanda yake bukatar ladan duniya, wanda yake bukatar ladan duniya, shi kam Allah yace nu'tihi minha, za mu bashi, sai ce nu'tihi minha, ba ce nazil ba, ba ce za mu kara masa ba, sai aka ce nu'tihi minha, za mu bashi, ma'ana bila tad'ihin, babu ninkawa, kuma za mu bashi gwargwadon iya abinda Allah ya yanke masa na arzikinsa. Allah ya ce wa malahu fil akhirati min nasibin, amma a lahira bashi da rabo, bashi da rabo, domin dama a duniya ya nema, a duniya kuma da bai wahalar da kansa ba ma, Allah ya riga dama ya rubuta masa abin da zai samu. Shi yasa hankoran mutum a wajen neman arziki har ya manta da yiwa Allah biyayya, to wannan asara yake jawo mutum, amma mutum bai taba wuce samun sa ba, bai taba wuce samun sa ba, kuma bai taba kasa samun sa ba, rabansa bai taba kasa rabansa ba. Zaka ga wani lokacin mutum in ya baza kaya kasuwa ya shagaltu da kasuwanci, azahar zata yi bai azahar ba, la'asar zata yi bai la'asar ba, karshenta sai ya dawo gida da mangariba yazo yana gwaggwafa, wallahi ni na manta ma gaba daya na shafa'a ko salan azahar da la'asar ma ba ni ba, gashi kun har za a shiga mangariba, sai alwala yazo ya gwaggwafa azahar din da la'asar din da gudu kuma yaje ko zai samu raka daya a masallaci na salan magariba. To kaga wannan asara ce, domin duk wannan wahalar neman nasa wallahi tallahi ba zai wuce abinda aka rubuta masa ba. In riba ya ga ya ci, ko ya rufe shagon ya je sallar ya dawo, la'asar din ta ya rufe shagon ya je sallar ya dawo, wannan riba dai zai ci ta, zai same ta, domin abu ne wanda an riga an yanka shi, an riga in ka ga bai samu wannan ba to ba a rubuta ba, dan Allah bai ya canza maganarsa. Yawa shi yasa tun da farko ma dan mutane su san bin Allah a duniya shine riba, shi yasa tun suna cikin iyayensu aka rubuta maka lokacin mutuwarka, aka kuma rubuta maka arzikinka, aka rubuta maka makomarka. To kaga in dan adam bai san wannan to ya zauna lafiya, ba zai tada hankalinsa a wajen nema ba. In ya rasa riba yayi ta korafi, ko kuma in ya ci riba yayi girman kai, wannan wani abu ne wanda Allah ya rubuta masa, ko bai wahalar da kansa ba zai same shi. To shine Ubangiji ana yake jan hankalinmu, yake ce mana a man kana yuridu harsal akhirah, duk wanda yake neman wato ladan lahira alhars, asalinsa shuka ne, shuka ake kiran harsu. Mala yake cewa shi harsu a asali shi ne ka tona kasa ka jefa kwaya ka binne, shi ne harsu. To me yasa Ubangiji ya yi amfani da wannan kalmar harsu? Malamai suka ce ana sake harsu akan shuka, yace sai aka yi amfani da ta anan saboda samun amfani, samun amfani sai aka ce saboda an san a shuka zaka shuka kwaya ɗaya ne ta gero sai ta fitar maka da kara bakwai ko kuma fiye da bakwai, kowane kara kuma ya tashi ya zangarniya ya fitar da kwayoyi masu yawan gaske. To malai yace an yi amfani da ita ne a matsayin saboda amfanin da ake samu a dalilin shuka, yace ala sabilil isti'ara, wato akan hanyar amfani da kalma dan ta bada wani ma'ana. Domin anan Ubangiji ya kamantar da shuka ne akan aikin da ake samun sakamako mai yawa akan sa, wato sai aka dauke shi aka yi amfani da shi, dan da yanzu in kai shuka a duniya kai wahala akan shukar ka shikenan kuma da kaka, wato sai ga ka samu. Shi yasa ake cewa wato bawan damina tajirin rani, bawan damina tajirin rani, da damana zaka ji mutaci a ai mun koma gona, mun koma gona, kowane lokaci hankalinsa yana gona, zai wahala tukuru da kaka kuma sai ya dora kafarsa daya kan daya, domin za a zo alanye buhuna, alanye gero, alanye dawa, alanye gyada, alanye kaza, duk abin da ya samu a gona a zo a tara. Saboda haka ga ya samu hidima, kowane abu zaka ji ace a sai da kaka, in zai aure da yansa ne sai da kaka, in zai aure ne sai da kaka, in zai gini ne sai da, in zai je bulaguro ya ga dangi sai da kaka, saboda lokacin da yake cikin walwala kenan, saboda mi, saboda ya shuka kuma ya samu. Shi yasa sai Allah ya amfani da wannan kalmar ta shuka din, shine malai yake cewa abinda ake so a karantar da mu, fa inna man atba'a ataba nafsuhu ayyamal bazar, duk mutumin da ya wahalar da kansa lokacin shuka, washtagala bil harsi, ya shagalci da kula da gonar, wazai da noma da gyara ta, araha, to in kaka ata kuma zai huta, wajar samarat ayyamal hasadi, zai samu amfanin gona a lokacin girbi. Yace fa kadalika, to haka nan man ataba nafsuhu fi dunya, duk wanda ya wahalar da ransa a duniya ya bi Allah, yayi azumi a lokacin zafin rana, yayi sallah da daddare, yayi nafilfili da daddare, yayi da rana, yayi sadaka, yayi zakka, yayi kaza yayi kaza, ya wahalar da kansa akan aiki na alkhairi, wa amila, yayi ta aiki ibtiga a wajhi rabbi, dan neman yadar Allah, fa innahu yajri samarat amali fil akhirah, to a ran lahira kuma zai samu wato ladan aikin nasa na duniya da yayi. Wa min hauna hadisu, shi yasa manzon Allah yake fada a hadisi, yace ad duniya mazra'atul akhirah, duniya ita ce gona da ake noma amfanin da ake samun sa a lahira. Yawa a duniya ake nomawa amfanin da zaka girbe shi wato a lahira, abin da kai ci zaka je ka girba a can. Malai yake cewa لبيان حال المخلص في عمله لوجه الله wannan ayar tana bayanin halin wanda ya tsaya yayin aiki tukuru kuma dan Allah amfanin da zai samu a lahira shi yasa Allah yake cewa man kana yuridu harsal akhirah duk wanda ya nufa da yin aikin sa samun dadin lahira Allah ya ce nazir lahu fi harsi to sai mu kara masa a aikin nasa sai mu bashi fiye da abin da ya aikata yayi wahala a duniya sai mu bashi gidan aljanna wato a lahira malai yake cewa wallazi yutalabu bi amali agradad dunya amma duk wanda ya neme wahalar aiki a duniya amma yayi dan neman dadin duniya namiji ne ko mace to shikenan ya tozarta lahirarsa a duniya kuma abin da zai samu ba zai wuce abin nan da aka yanka masa ba saboda haka Allah yake cewa man kana yuridu hasad dunya wanda ya nufi jin dadin duniya ko neman ladan duniya ko kalmamin duniya nu'tihi minha zamu bashi ma qusima lahu abinda aka raba masa tun yana cikin mahaifiyarsa wa ma lahu fil akhirati min nasibin amma bashi da wani kaso a lahira saboda aikin sa dama dan duniya yayi kuma mun riga mun bashi wato a gidan duniya din na'am
am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah wa law la kalimatun fasali la quriya bainahum wa inna zalimina lahum adhabun alim
Allah yake cewa amlahum shuraka'u su kafirai kam shin wato ko suna da wasu abokan shirka ne suna da wani shedanu ne shara'u lahum min ad-dini wa'anda suke shar'anta musu wani aiki a addini malam ya azan bihi Allah abinda Allah bai bada izini a shirka da shi ba ko suna da wasu shedanu da suke tsara musu wato rayuwa wato da kuma addini cikin abinda ubangiji wato bai yi sharadi ba kamar wato musun tashin alkiyama kamar rikon wani a matsayin wato Allah ko kuma abin bauta Allah ya ce walaula kalimatul fasli ba dan kalmar ubangiji da yake za a zo ranar rarrabewa ba ita ce kalimatul fasli wato kalma wanda ubangiji ya hukunta hukuncin sa wanda ya rigaya cewa zai yi sakamako a ranar alkiyama Allah ya ce da kudai bainahum da Allah ya hukunci tun a gidan duniya tsakanin su wato su masu karyatawa da tsakanin mu'mine masu gaskatawa Allah ya ce wa inna zalimina lalle su kafirai lahum azabun alimun suna da azaba mai radadi wato a gidan lahira
zalimina mushfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير
شي mutum wato kullum yana karban sakamakon aikin sa ne wato idan yayi aiki to zai samu sakamako abinda wadannan ayoyi suke nufi duk wanda ya lalata rayuwarsa wato a dan neman duniya ko kuma niyyarsa ta aiki da yi a duniya sai yayi dan neman duniya sai ya zama aikin sa da hidimar sa da ɗoyeniyar sa din me zai samu din me zai samu to wannan ya sani zai samu abin da Allah ya rubuta masa ne sannan bayan wannan a lahira ba shi da sauran rabo ba shi da kuma komi saboda haka abin da ya dace ga mutum an yasafi ma yarudi rabbuh duk ɗawainiyar da ɗan adam zai ya kamata ya ɗawainiya cikin abin da yake akwai yardar ubangijinsa wa ya kasuru bi amalihi wajahu wato khaliqihi ya zama duk aikinsa da zai ya fuskantar da shi ta hanyar wato yardar mahaliccinsa wanda yake kuma wato ubangijinsa ya asul lahu gina dunya wal akhirah in yi haka to Allah zai bashi wadata duniya da lahira in kasuwa ne in noma mutum zai in karatu ne in duk abin da zai yi mutum a gidan duniya ko karatun addini ne ya zama ya saka kyakkyawar niyya a cikinsa zai yi shi dan Allah ne ba zai yi shi dan neman karmamin duniya ba to wallahi Allah zai shiga cikin lamarinsa kuma Allah zai yalwata masa a duniya din sannan kuma zai je samu abin da Allah ya ji masa a lahira amma wallahi kashedin mutum ya zama duk niyyarsa a cikin duk aikin da zai yi saboda bukatar duniya to wannan duniyar ba zai same ta ba sai iya abin da aka rubuta masa ko ya ga yana samu to dama ko bai yi wannan ba zai samu din yawa ko ya ga yana samu in bai yi wannan wahala ba ma zai samu yawa saboda haka ita duniya an riga an raba ta kuma an raba ta wai ba hushe ita turan gine ran zane saboda haka in Allah ya yi kama wadaci ne ko ka wahala ko kar wahala kai dai ka fita ka nema wannan al'ada ce ta sababi tunda Allah ba zai sa duniya wato ai hadiri a ruwan kudi a gidajen mutane ba dole sai an fita an nema to amma kuma wajen nema kar ka manta da haƙin da Allah ya dora maka kai bawa ne Allah ya halice ka dan bauta ne duk neman da zaka yi duk bige-bige kar ka yadda wato ya zama lokacin bautar ubangiji kana shagalce da wata hidima ta duniya baka bauta wa Allah akan gaba ba to wannan mutum zai asara rayuwarsa ta duniya ta lahira ko kuma ya zama mutum yana yin aikin addini amma aikin addini ma ba yana yi ne dan neman yardar Allah ba yana yi ne dan neman yardar mutane ko dan mutane su ga yana yi ko kuma mutane wato yi wani abin da yake ya karkatar da shi dan neman yardar mutane to wannan shi ma ya asara sa koda wato akan harkar addini ne wato wannan hadisi da manzo Allah yake cewa innamal a'malu binniyati ya warkar da komi yace innamal a'malu binniyati kasan dukkan aikin da dan adam zai yi binniyati ana dora shi a kadar kan niyyarsa ne akan niyyarsa ake hukunta wannan aikin in yayi abin dan Allah shikenan Allah zai karba koda abin zai bayu zuwa samun duniyarsa ne yau wato wannan ya shiga harkar kasuwa dan ya rufa kansa asiri kar ya sata kar ya kwadayi kar shi ma ya samu abin da yake zai rika bada sadaka zai kula da iyalansa ya tsare mutuncin gidansa ya je ya fita sana'a to kaga wannan yayi dan Allah ne tunda Allah ne ya wajabta masa wannan yayi dan Allah ne to kaga duk abin da zai samu da abin da zai rasa wannan yana cikin asusun sa na lada yawa amma yanzu mutumin da ya dauki dukiya ya je shiga kasuwa saboda wane ana cewa garin nan baya wane baya wane ya je shi ma kokari yake sai an ce baya shi to kaga duk abin da yayi yayi ba da kikkiawar niyya bane sai ya zama duk abin da yayi wahala a wannan ba zai samu lada ba saboda me saboda asali babu kikkiawar niyya a ciki shi yasa manzon Allah ya ce innamal a'malu binniyati sai dukkan aiki ana auna su gurbadan niyyar mutum ne yake cewa fa inna malikul imrin manawa mutum yana samun sakamako gurbadan niyyarsa shi yasa sai ya kawo batun hijira yace fa man kana hijratahu ila Allahi wa rasuli duk wanda ya hijira wanda kuma ya niyyar hijirarsa zuwa ga Allah da manzo ya kaura daga Makka ya je Madina dan Allah dan manzon Allah ko kuma ya kaura daga inda yake saba wa Allah ya koma inda babu saban Allah amma dan Allah dan manzon Allah yace to fa hijratu ila Allah wa rasuli to ladan hijirarsa yana gurin Allah yana gurin manzon Allah zai samu yace wa man kana hijratahu lid dunya wanda kuma saboda wata duniya ya hijira dan kasuwanci ko dan wani abu ya hijirarsa au imra'atun yakiwa ko kuma ya aura hijira saboda mace ne lokacin da aka hijira yana neman wata mata a Makka sai iyayenta suka hijira suka dawo Madina gurin Annabi shi kuma sai ya biyo su dan wannan matar manzo Allah ya ce fa hijratuhu ila ma hajara ilai to yanzu ladan hijirarsa yana gurin abin da ya hijira saboda shi in ya samu auren mata to ya samu ladan hijira in bai samu wannan auren ba to ya asara hijirarsa in ya hijira dan kasuwanci ne yanzu kwastomominsa sun yi hijira sun komo Madina su sun dawo dan addini amma shi yanzu saboda babu kwastomomi yanzu shi ma ya hijira ya dawo Madina dan saboda kasuwancinsa ya ci gaba to yanzu in ya samu ya dawo da kwastomominsa gulinsa to ya samu ladan hijirarsa in kuma sun riga sai rike wani to ya asara hijirarsa to kaga wannan ya fassara mana dukkan aikin da bawa zai duk aikin da bawa zai to ya kokari ya saka Allah a ciki in ya saka Allah a ciki shikenan yanzu zai samu ladan hijirarsa zai samu ladan aikinsa wato akan aikin da yayi shine ubangiji yake cewa wato tarar zalimina mushfiqina ranan alkiyama ranan da kowa yake karban ladan aikin da yayi a gidan duniya mai kyau wanda yayi ikhlasi a cikin aikin yake karban ladansa to zaka ga almushfiqina wato kafirai da suka yi aikin sako a gidan duniya ba su yi aiki dan Allah ba wato zaka gansu mimma kasabu dan abinda suka aikata mummuna a gidan duniya wato waqi wa bihim aran nan sakamakon sa zai same su Allah ya ce tarar zalimina yawmal qiyama zaka ga azzalimi ranar alqiyama mushfiqina ma'ana kafiina wato suna cikin tsoro wato mimma kasabu saboda aikin su da suka yi a gidan duniya mina sayyi'ati daga miyagun aika an yujawazu alaiha za a yi musakaya akai wa huwa waqi'un biha wannan sakamako zai same su a ran alkiyama ba makawa Allah ce wallazina amalu wa amilu salihati amma kaga wannan suka yi imani suka yi aiki mai kyau tare da ikhlasi su kam Allah ta fi radatul janna suna cikin dausayi wato na aljanna suna cikin dausayi na cikin gidan aljanna radatul janna dausayin aljanna shine wato anzau habbin nisbati ila man dunahu sai Allah ya nuna matsayin su sai aka nuna matsayin wayancan suna cikin tsoro saboda sun tabbata makomar su gidan mutane dan a gidan duniya sun yi kafirci ba su yi abu dan Allah ba amma wa'annan mu'minai da suka yi aiki dan Allah suka gyara niyyar su suka yi aiki mai kyau cikin imani to ran nan kan suna cikin ni'ima wato suna cikin dausayin aljanna Allah ya ce lahum ma sha'una bayan suna aljannan kuma a aljannan suna da duk abin da suke so za a ba su ranan ba za a tsare su ba irin shiga aljannar farko da annabi adam yayi bane aka ce ya ci komai amma ban da wannan itaciyar so ya shiga aljannar baya komai halal ne duk abin da ka gani a gidan aljanna halal ne kuma Allah ya tanade shi dan kai ne Allah yake cewa lahum ma sha'una inda rabbihim suna da abin da suke sha'awa a wajen ubangijin su zalika samun wannan wuri da samun wannan ni'ima ni'imar da babu hasara a cikin ta babu tsarewa komai naka ne a gidan aljanna Allah ya ce huwal fadlul kabir lalle wannan falala ce wanda suke wato babban falala zalika
ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور
وبنجي yake cewa zalika wannan aljanna din da wannan ni'imomi da ubangiji ya tana da a gidan aljanna shine alladhi yubashshiru Allahu ibadahu shine Allah yake yi wa bayansa albishir cewa ai aiki mai kyau a ji tsoron Allah ai ikhlasi a cikin aiki duk wanda zai aiki ya tsarkake shi yayi shi dan Allah madaukakin sarki yayi shi dan Allah Allah fa ya tana da wato abin da rai ba ido ba taba kallo ba abin da bai taba rasuwa a zuciyar dan adam ba abin da kunne bai taba jin labarin sa ba Allah ya tana da shi yasa anan yace zalika wannan abin da muka ba ku labari na aljanna abinda Allah ya tana da ma ɗan aljanna da yace za a ba su dausayi a gidan aljanna akwai komai abinda suke sha'awa shine alladhi yubashshiru ibadahu shine abinda Allah alladhi yubashshiru Allahu ibadahu Allah yake yi bayansa albishir sune alladhina amanu wa amilu salihati bayin da suka yi ai imani suka yi kuma wato aiki mai kyau to wannan shine abinda ya tana da mu ɗan bayi Allah ya samu na ciki Allah ya ce kulka ga ya musu ya rasulullahi la as'alukum alayhi ajran ni ban tambaye ku lada wajen isar da wannan sako ba inda abin da za ku yi min lalle ba abin da nake bukata illal mawaddata fil qurba sai dai soyayya wato irin ta kusaci aka ce wannan istisna'i ne munqati ma'ana kenan wato lakin as'alukum an tuwaddu qarabati abin da dai nake so shine wato ku bani soyayya irin ta kusaci wato ku yadda da abin da nazo na gaya muku a matsayina na dan uwanku jininku danginku ku zo ku yi imani mu tafi tare wato shine hiya qarabatukum wato kusacin ku fa in lahu fi kulli badani min quraishin qaraba don an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dukkan wato ganuwowin larabawa manzon Allah yana da kusaci yana da kusaci shi yasa ya ce to kar su bashi lada kar su ci za su hada masa lada saboda wannan aikin da ya su bashi wato soyayya irin ta kusaci ita soyayya irin da ƴan uwantaka a wato haƙƙi ne wanda Allah ya kulla tsakanin wato mutanen da jini ya hada su shi yasa wato ba ta tsinkewa ubangiji ya tafala akan zumunci da sada zumunci har a wani gwaye yake cewa anar rahim ni ne ne zumunci man wasalani wasaltuhu duk wanda ya sadar da ni zan sadar da shi da rahamata wa man qata'ani qata'tu duk wanda yake ni kuma zan yake shi da rahamata to wannan zumunci shine wato alaka ta soyayya wadda ta haduwa jini malamai suka ce zaka hurmace cikin auren matar da kai akwai soyayyar da kuma yaddarka da yasa adalin sa aka wannan auren ita ma matar akwai soyayyarta da yaddarta wanda shi yasa aka yi wannan aure da amincewar waliyanka da amincewar waliyanta shi yasa idan wannan soyayya ta katse to sai a raba aure shari'a ta halatta a iya yin shikan aure to amma babu wata alaka da za ta komai muninta da za ta faru wato ka yanke alaƙar ka da mutumin da Allah ya riga kulla maka alaƙa mutumin da yake dan uwanka ne uwar ku dai uban ku dai kawai gari kace ba dan uwanka ba kuma ya zama ba dan uwanka ba babu wani dalili ba zai yi ba ko mutumin da yake mahaifinka ne yau kawai gari kace ba mahaifinka ba ko danka kawai gari kace ba danka ba yawa to ita wannan alaƙa ce wanda Allah ya kulla ta shi yasa Allah ya yi magana akan yanke ta amma ta auratayya wannan haduwa akai a dalilin zumunci na waje shi kuma zumuncin da yake da rana tsaka aka haɗu to idan yayi baya baya sai a rabu Allah ya yarda a rabu amma zumuncin da ba rana daya aka haɗu ba jini ne ya haɗu to wannan zumuncin baya rabuwa to shi yasa manzon Allah sai yake gayawa ɗan uwansa cewa shi ba kudi yake so su tara masa ba wannan an ce waɗansu sun ce a Madina ne mutanen Madina so ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin talauci sai suka zo suka yi magana suka ce to mutumin nan ya shiryar da mu ya mana dalilin samun shiriya ya mana kaza ya mana kaza ya mana kaza ya bar garin sa mu aifarsa cikin yan uwansa dangin sa ya dawo cikin mu ya zo ya zauna kuma ga halin da yake ciki na dishi ya kamata mu yi karo karo mu tara masa kudi ya zama mun hada masa abin da zai fi karfin bukatun sa ne yau da kullum to suka yi wannan mutumin sai Allah ya saukar da aya Allah ya ce kace musu la as'alukum alaihi ajran su annabawa haramun ne su karbi wato lada wajen isar da sakon Allah haka kuma waɗanda suka biyo bayan su su ce ba za su yi wa'azi ba sai an biya su lada to wannan haramun ne wannan haramun ne saboda haka Allah ya ce kace musu la as'alukum alaihi ajran ni ban tambaye ku lada wajen isar da sako na ba wato in da abin da zake nema a gurin ku shine hadin kai da soyayya irin ta yan uwa ku zo ku bani kariya kada a hana ni isar da wannan da'awa to kaga wannan soyayya ce ko kuma ku zo a dalilin kusaci na da ku zo karba addini mu zo mu shiga cikin tallafawa addini shine ma'ana ilal mawaddati fil qurba mallan yake cewa Allah ya ce qul ya muhammad li ummatika ya muhammad ka gaya wa al'ummarka la atlu minkum ajran ni ban neme ku ku bani wani lada ba fi nadhiri tablighi risala a wajen isar da wannan sako wa tabshiri iyyakum da kuma wato abinda ne muku na bushara wato wala kusisiya talahu sallallahu alaihi wasallam bidalika aka ce wannan ba kusisiya ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a dukkan annabawa Allah madaukakin sarki ya haramta musu ba sa ma neman ladan balle an ba su karba shine la yasaluna ujra ba sa neman ladan li anna su'alul ujrati ala al-umuri wato ukrawiya domin neman lada akan al'amarin lahira na kasun fi haqqi ghairil anbiya fa aulal anbiya wa'inda ba annabawa ba ma tawaya ne a cikin haƙƙin su balle kuma annabawan Allah saboda haka sai Allah ya ce kace musu illal mawaddati fil qurba sai dai ku bani soyayya irin ta kusaci mallan ya ce italafal mufassiruna fi ma'ana hadhihi al-aya ala salasati aqwali malaman tafsiri sun kasu akan maganganu uku wajen fassara wannan aya fadin Allah illal mawaddati fil qurba wato sai dai soyayya a wajen kusaci al-awwal magana na farko annabi Abbas radiyallahu anhu ma hadisin Abdullah bin Abbas yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana wasatun nasab min quraish cewa manzon Allah shi nasabarsa yana daga cikin wato tsatsakin yana da tsatsakin dangantaka da Qurayshawa laysa batin min butunihim illa qad walidahu babu wani wata ganuwa daga cikin ganuwowin Qurayshawa face ta haifa annabi sallallahu alaihi wasallam face tana da'awa cewa annabin danta ne saboda haduwar jini wa kana lahu fihim qaraba saboda haka kowace ganuwa tana da kusaci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu azza wa jal shi yasa sai Allah yake cewa qul kace musu la as'alukum alaihi ajran ni ban tambaye ku lada akan isar da sako ba illal mawaddati fil qurba sai dai ku bani soyayya irin ta kusaci ai ma baini wa bainakum min qaraba ku bani wato alaka da dangantaka da soyayya ta tsakanina da ku wato adalin kusaci mallan yace ma'anar abin da ake nufi illam tattabi'uni in ma ba za ku bi ni ku yi imani ba fafazu haqqal qurba ku kiyaye haƙƙin kusaci tsakanina da ku wasalu rahimi ku sadar min da zumunci na wala tu'zini kar ku cuce ni in ma ba za ku musulunta ba to ku bani kariya irin ta dan dangi dan kusa dan dangi yawwa ku bani wannan kariyar kamar da Abu Talib ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya ya hana a taba shi bai musulunta ba amma kuma ya ba manzon Allah dukan kariyar da ya dace wato ya bashi wajen isar da sakon Allah yu'addu alaikum naf'a yace manzon Allah yace in har kuka bani kariya ne da sakon Allah nan zai amfane ku saboda abin da ya zo a hadisi manzon Allah yace arrahimu mu'allaqatun bil aishi shi wato tausayi yana dace da alƙashin Allah ne ko kuma zumunci wato a dalilin zumuncin ake samun wannan tausayin zumunci yana makale da alƙashin Allah ne yana addu'a yana cewa Allahumma saliman wa salani Allah ka sadar da wanda ya sadar da ni wa qata'a man qata'ani ka yanke wanda ya yanke ni kamar da na fara akwai hadisin qudusi wanda Allah yake cewa shine zumunci lalle duk wanda ya sadar da shi zai sadar da shi zuwa ga rahama wanda kuma yanke shi zai yanke shi to nan kuma sai aka ce zumunci ne da kansa yake wannan addu'a din fa samaratuhu a'idatun alaihi saboda haka amfanin zumuncin inda sun yi to zai koma kansu ne ba zai koma kan manzon Allah ba wannan shine fassara ɗaya daga cikin fassara maganganu uku na malaman tafsiri akan wannan aya asali magana na biyu wato cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da Madina yayin da manzon Allah ya hijira daga Makka ya dawo Madina lam yakun fi yadihi sa'atu hannunsa babu yalwa tunda ai dawainiyar hijirar ma sayyidina Abubakar ne ya dauka manzon Allah babu komai tattare da shi shi yasa a Madina nan wataran sai ai kwana uku bai abinci ba nana shi take cewa mukan kwana uku ba mu da abinci sai bakake guda biyu baki ruwa da busheshen dibino saboda haka suke cewa lokacin da yazo Makka Madina wato ba shi da yalwar abin hannunsa faqalatul ansar sai mutanen Madina suka ce inna hadha rajul hadakum wannan mutumin shi ya shiryar da ku wa huwa ibnu uktakum kuma dan yar uwar ku ne domin mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ummu amina ai zuriyar mutanen Madina ne yar Madina ce iyayenta shi yasa ma Allah kuma ya dawo da ita Madina ya karbi ranta lokacin da ta dauko annabi sallallahu alaihi wasallam yana dan shekara 6 ta zo da shi nuna shi a kawunansa bayan ta gama zaman ta na ziyara ta ziyarci zumin yan uwa ta nuna shi da za ta koma sai ciwon ajali ya kama ta a wani guda ya ce masa al'abuwa kusa da Madina da akan hanyar Makka anan Allah ya karbi ranta saboda haka shi yasa ma wadansu malaman tarihi suke cewa mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma da ya taho fatauci a Madina ya rasu Allah ya kaddara zai hada annabi da iyayensa a garin Yasriba a garin Madina saboda haka mahaifinsa dama ita mutumin Madina ne yawa mahaifinsa kuma da ya taho fatauci Madina anan ya rasu to ita mahaifinsa bayan ta zo ta yi ziyara lokacin manzala dan shekara 6 ta tafi ta tsaya a Abuwa nan kuma al'abuwa rashin lafiya kama ta anan kuma Allah ya karbi ranta saboda haka manzala kuma yana kwance a Madina kaga hikimar ubangiji ya hada shi da mahaifinsa a wannan wuri to shine mutanen Madina suke cewa lam yakun fi yadihi sa'atun gashi yake cewa wato ko suke cewa inna hazar rajul hadakum wannan mutumin shi ya shiryar da ku mana kun samu shiriya a dalilin sa suka ce wa huwa ibnu uktakum dan yar uwar ku ce mahaifiyarsa yar Madina ne yace wa suka ce wa ajarakum fi baladikum gashi yazo ya makwabce ku a garin ku ya bar garin sa mahaifarsa ya dawo cikin ku fajtama'u lahu ta'ifatan min amalikum muna ba da shawara kowa ya kawo wani kaso wani yanki daga cikin dukiyarsa mu hada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa fa'alu suka aikata haka suma atahu biha suka kawo masa dukiya tari guda suka ce ya rasulullahi wannan mu muka karo muka hada maka saboda kai ma ka rike kai ma ka rika gudanar da rayuwarka wato faradduha alaihim faradduha alaihim manzo Allah sai ya ce a ku rike dukiyarku sai Allah ya saukar da wannan aya ka ce musu la asalukum alaihi ajran ni ban tambaye ku lada ba saboda isar da sakona illa almawaddati fil qurba in ma za ku bani wani abu to ku bani soyayya irin ta kusaci to wannan malace wahina idin wato fal kitabul ansari idan ka dauki wannan fassara ta biyu ana magana kenan da mutanen Madina fassara na uku daga baki malaman tafsiri wato hadisi daga Hassan yake cewa anna ma'anahu wato ma'anarsa shine wato illa an tas'alu mahabbatukum wa waddatukum mahsuratan fit taqarrub ila Allah ko abin da ake bukata shine ku sanya dukkan soyayyarku da dukkan wato kusacinku ku tsare shi ya zama kun aiwatar da shi dan neman kusacin ubangiji shine illal mawaddati fil qurba ku dai ku sarrafa soyayyarku lalle a wajen neman kusacin ubangiji ta hanyar yi masa da'a da yi masa hidima ba dan bukatar duniya ba saboda haka fal qurba alal alwali idan ka dauki fassarar farko wannan kusacin ana nufin alqarabatu zumunci bi ma'anar rahi ana nufin qaraba kusaci irin na zumunci in ka dauki fassara na biyu ma'ana ana alqaraba wannan ana nufin makusanta in in ka dauki fasara na uku wannan kuma ana nufin alqurbu wa taqarrub neman kusacin ubangiji malam yace wa alam kai mai karatu ko mai sauraron karatu ka sani anna talabal ajri ala tablighi la yajuzu li wujuhin neman lada akan isar da sakon Allah bayya halatta bayya halatta na farko tabarrul anbiya'u jami'an min dukkan annabawa sun barranta dukkan annabawa sun barranta balaka je gurin wa'azi kace a dauki hula a zaga ba a nema mu kudin mai a nema mu kudin kaza amma mutane suka yi niyya suka dauka suka ba ku sadaka wannan kwa karba amma ku ce za ku nema saboda biyan bukatunku saboda za ku mutane wa'azi to wannan haramun ne wannan haramun ne asali na biyu wato an tuballiga wato annat tabliga wajibun isar da sakon Allah wajibi ne dole ne a cikin al'umma sai an samu wanda zai na tsayawa yana mata wa'azi dole ne idan ba haka ba dukkan waɗanda Allah ya sanar da su wani abu na addini Allah zai kama su da shi ranar lahira amma in wasu ka tashi suna yin wa'azi a cikin al'umma to sun dauki a wasu amma in kowa ya kwanta to tabbas Allah zai kama duk wanda Allah ya sanar da shi wani abu da zai fada wa al'umma don ya kare ta addini wa talabul ajri ala ada'il wajibi neman lada kuma wajen bada wajibi la yaliqu wannan bai dace ba bi afradil umma da dai kun al'umma fadalan al-anbiya ballima kuma annabawan Allah asalisu na uku annabuwa amruha azim shi lamarin annabci lamari ne wanda yake mai girma wa duniya ita kuma duniya wa in azumat din da girman ta nan haqiratun wulakantacce yace la tazinu janaha bu'udatu bata kai nauyin fiffiken sauro ba a wajen Allah bata kai nauyin fiffiken sauro ba in dai wajen wai amfani ne a wajen Allah duk duniyar nan da abin da yake cikin ta kimarta bata kai nauyin fiffiken sauro ba wala yaliqu talabul khasisi fi dafa'i sharifi malam yace to saboda haka be kamata a wajen bada abin da yake madaukaki kai kuma ka canza shi wajen karban makaskanci abinda zaka yi na wa'azi da fadakar da mutane addini a dalilin san Allah ya maka ga ka samu gidan aljanna ba za ka juya shi saboda neman dan abin biyan bukata wanda sai Allah ya ga dama biya maka bukata nan nan ma a gidanka ba za ka yi haka ba in Allah ya ga dama sai Allah ya rota maka cikin arzikin sa kai dai kai dan Allah ka sanar da mutane addini dan Allah ka nemi yardar Allah cikin abin da zaka koyar da mutane sauran kuma gudanar da rayuwarka wannan yana hannun ubangijinka ka fita kai noma yadda kowa zai noma in ka iya kasuwanci ka fita kai kasuwa yadda kowa zai kasuwa ka je ka nema a cikin taskar Allah yawa ka nema a cikin taskar Allah saboda haka kada ka ce za ka yi amfani da wato ya hanyar yada addini hanyar neman abin da za ka ci kada ya zama shine hanyar neman abin da za ka ci amma in cikin Allah a cikin ubangiji ya bude maka falala ya aiko maka to in dai baka bata zuciyarka ka saka a zuciyarka dan wannan abin kake ba to shikenan alheri yazo wannan Allah ya gaggauto maka da labanka ne na lahira ka fara tabawa tun a duniya yawa ubangiji yana yin hakan Allah ya ga dama sai wani wanda yake da kusaci da Allah sai Allah ya gutsuro masa dan wani abu cike da bansa na lahira sai a bashi ya fara tabawa kafin ya je ya samu wancan shine manzo Allah yake cewa tilka wato wannan yake cewa albishir din ne yake cewa tilka bisharatu wannan bishara ne wanda Allah yake wa dan aljanna ya fara samun alherin aljanna tun yana gidan duniya amma dai shi bawa da bai san wannan ba ya zarkake kansa ya tsaya kuma ya nema wa kansa abin rufin asiri yayi sana'a yayi noma yayi kiwo dan ya rufa wa kansa asiri in Allah ya kawo masa alheri cikin sauki wannan kuma sai ya karba yi wa Allah godiya to da wannan malamai sun yi maganganu da yawa a cikin wannan aya fadin Allah madaukakin sarki kullu asalukum alaihi ajran shi ka gaya musu ne ban neme ku bani lada ba illal mawdati fil qurba wato sai dai wato soyayya wato wanda ake yin ta a dalilin wato kusaci Allah ce man yaktarif hasanatan duk wanda wato yayi bige-bige iktirafi shine bige-bige ko sana'a ko iktisabi duk ɗaya ne mutumin da yayi bige-bige yana da aiki a wajen aiki mai kyau ya aikata aiki mai kyau nazillahu fiha Allah ce sai mai musu kare husnan mu bashi abu mai kyau shine za a ninnin ka masa lada ko a bashi aljanna ko kuma in a duniya ne a ninnin ka masa lada kafin ya mutu inna laha ghafurun ubangiji mai yawan gafara ne ga masu zunubi idan sun tuba shakurun wato mai godiya ne wato saboda haka yakan karba abu kadan sai ya bada kuma abu wato mai yawa am yaquluna
am yaquluna abjari ala allahi
na'am na'am
in yasha illahu yakatin ala qalbik
na'am
yamullahu albadila wa yuhiqqul haqqa bi kalimati
na'am
innahu alimun bi dhati sudur
Allah ya ce am yaqulu naftara ala allahi kadiban am yaqulu ko cewa suke yi naftara allahi kadiban wato muhammadu ya kirkir ƙarya ne ya jingina wa Allah da yace alqur'anin nan Allah ne ya saukar masa Allah ne ya aiko shi da shi kira mutane zuwa ga kade ta Allah ko wannan abinda suke fada wai cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku zo ku kade ta Allah din kamar wai ya kirkir ƙarya ne ya jingina wa Allah shine Allah yake cewa ai wai am din balle wato cewa kafirai suke yi iftara ala allahi kadiban muhammadu ya kirkariya ya jingina wa Allah bi nisbatil qur'ani ila allahi domin ya jingina wannan alqur'anin cewa Allah ne ya saukar fa in yasha illahu Allah ya ce in ubangiji ya ga dama ya katim ala qalbika ya rasulullah sai Allah ya danne zuciyarka da hakuri wato ya katim ba irin ya katim da ake makafiri a toshe zuciyarsu wato ba za su ga gaskiya su bi bane wannan ya katim Allah zai danne zuciyarka ne wato bi sabari ala azahum ka rika yin hakuri akan cutarwansu akan irin wayannan maganganu wayan billahul batila Allah yana shafe ƙaryar da suka fada wai hikal haqa ya tabbatar da gaskiya shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada Allah ya ce wai hikal haqa bi kalimati Allah kuma sai ya tabbatar da gaskiya bi kalimati da kalmominsa wadanda suke almunazzalati ala nabihi wanda aka saukar wa annabi sa shine tabbatar da gaskiya ta hanyar saukar da wahayin alqur'ani innahu alimun bi dhati sudur lalle ubangiji ya san abinda kirazan mutane suke kullewa shine ya san abinda yake cikin kirjin mutane
wa huwa allazi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu 'anil sayyi'ati wa ya'lamu ma yaf'alun wa yastajibu allazina amanu wa 'amilus salihati wa yaziduhum min fadli wal kafiruna lahum 'adhabun shadid
ubangiji yake cewa yake cewa wa huwa allazi yaqbalu at-taubata an ibadihi Allah shi yake karban tuba wato daga bayinsa malamai suka ce in an ce tuba me yake nufi da tuba suka ce al intiqalu min al ahwalil madhmuma ila ahwalil mahmuda shine mutun ya bar wata dabi'a da halaye wanda shari'a take zargi ya koma dabi'a da halaye wanda shari'a take yabo wannan shine tuba yawa wannan shine tuba mutun ya tuba daga wani abu da ake wanda yake abin zargi ya koma abin da yake abin yabo ya koma misalin wato abin yabo dauki misalin abubuwa guda biyu wannan al'ada ne dauki misalin mutumin da zai kunna taba a cikin jama'a kunna taba ya busa dan mutumin da zai kunna taba ya sha shi ma ya san jama'ar da yake cikin su suna zargin shan taba ya san abu ne mai zargi saboda haka za ga in zai sha inda idanun kunya ba zai sha a gurin ba in babu idanun kunya ma zai sha amma yana ta kallon fuskar kowa ya ga mutane sun canza fuska ne ko ba su canza fuska ba amma mutumin da zai dauko goro ya bare a cikin mutane fa yanzu zai ji wannan zargin a ransa to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-ism ma haka fi nafsika shi abun zunubi shine wato abin da ya sosa maka rai wa karita an yatsale alaihi nas kuma kana kyama mutane su ganka kana yi wannan shine zunubi duk abin da kake jin baka so mutane su ganka kana yi wannan sako ne sako ne in dai ba asalin ibada ita kuma ibada an ganka kana yi ma babu wani amma kakan so ka boye saboda gudun riya amma abin da kaga kana yi amma ko baka so ko kowa ya ganka to wannan ka san sako ne to shi yasa manzon Allah ya bada ma'auni shi sabo shine abinda mutum in yana yi yana taba shi a zuciyarsa ko bayya so a ga yana yi to shine ubangiji sai yake ce mana Allah shi yake karban tuba sai malamai suka ce tuban nan abinda ake nufi da tuba shine al intiqalu min al ahwalil mazmuma mutum ya ciratu daga hali da dabi'a na zargi ya koma ila al ahwalil mahmuda zuwa ga hali da dabi'a da godiya amma ita tuba malamai shi tana da sharuɗa guda uku na farko al-iqlaw anil ma'asiya mutum ya daina aikin saban duk wanda zai tuba kuma yana cikin aikin saban ashe ne ake cewa tuban bakin muzuru ko yace ya tuba da kama kajin mutane amma a lokacin ma akwai kaza a bakin sa yake cewa daga wannan kazar kan ba zai sake ba amma fa ga kaza a bakin sa tana kuka yake sake ta yana cewa daga wannan ba zai sake ba to shine Bahaushe yake cewa tubar tuban bakin muzuru to kaga in zaka tuba to ka tabbata ka daina saba yawa mutum ba zai kawo gurgiya a gaban sa yana kurba yana cewa daga wannan gore in ta kare na to bana daina shangiya amma fa yan so yake wai sai ta kare kuma kurba yake to kaga wannan wannan ba tuba bane ana san tuba in zaka tuba matakin farko al-iqlau al masiya kai fatali kai jifa da saban malam yace nabiyu wan nadamu ala fi'liha kama yin nadama dan yin nadama shi zai hana ka koma kai nadama ni ko me yasa ni aikata wannan aikin ni ko me yasa na aikata wannan aikin ni da Allah ya manganta fitar ina musulmi Allah ya bani alqur'ani ya bani annabi sallallahu alaihi wasallam sannan na je na auka cikin wannan saban Allah ni ko me kai ni to kai nadama da niyya sannan da uku yace wal azamu ala Allah ya'uda ilaiha abadan kuma kai niyya har abada ba za ka saki koma cikin saban ba malaci fa in kanatul ma'asatu bi haqqi adami in kuma saban akwai haƙin wani akwai ka zalunci wani ta hanyar ka kashe wani ko ka je ka balle shagon wani ko gidan wani ka ɗebi dukiyarsa ko bagar wani ka zalunci ka ci dukiyar wani wato yace fa yazadu ala hadhihi salasa arba sai ya zama an samu ƙarin ɗaya akan wayannan sharuɗa guda uku sai ya zama shar'i na huɗu shar'i na huɗu kuma shine ka mai da haƙƙin mai haƙƙi ko kuma ka nemi ya yafe maka ko kuma ka mai da wani aiki a madadin wato haƙƙin wannan mutumin kamar mutumin da ka ɗauki kayansa ta zalunci sai kuma ya rasu ko kuma ya ɓata karasa inda za ka same shi to ka tabbata ka dauki wani adadi na wannan dukiyar kai sadaka da ita da niyyar alahira idan yaje haƙin sa ya bi shi to malai yace dole sai kai wannan saboda haka shine raddul mazalim kame da kayan zalunci da kai wannan yana daga shine shar'i na huɗu wato wayancan shar'i guda uku in babu haƙin dan adam a ciki in ku da haƙin sa to dole kuma sai an mai da haƙin sa shine shar'i na huɗu to shine malai yake cewa wato idan akwai haƙƙin wani to sharuɗan ka za su karu zuwa kashi na huɗu wa huwa istismahu sahibul haqqi shine neman rangwamen wato ma'abucin haƙƙi ko dai ta hanyar bashi haƙƙin sa ko aje a masa bayani wato a neme ya yafi ko da ba dukiya bane ko da mutuncin sa kaci ka je ka neme ya yafi wa yakfi inda malik bara'atul majhuli imam malik yake cewa idan ka zalunci mutum abinda baka san irin zalincin da kai ba to kai abin da yake zaka kubuta misalin a ce koda mutum da yake ka ci cuce shi to sai ka je ga ya masa ni gaskiya na zalunce ka amma ban san iya abin da na zalunce ka ba saboda haka ina nema ka yanka mun wani abu da zan biya a madadin zaluncin da ne maka ko kuma ka yafe mi to abin da yake in ya yafe maka shikenan ya yafe in kuma yace ka mun kaza abin da ya tsoro akai na yafe maka shikenan malai yace fala yatarad indahu an yu ayyana lahu zalikal had ba sharɗanta dole sai ya yi fada dalla ba wani na zalunce ka to me ka zalunce ta wani gaskiya ni na zalunce ka amma na roƙe ka don Allah ka yafe mu aka fada ce ni dai ka yafe mu in yace ya yafe shikenan malai ce fa idza taba bishuruti idan mutun ya tuba ta hanyar bada wannan sharuɗan to tuba sa tayi in ko bayan ya tuba wa qadarallahu alaihi ruku'a fi zabi maratan ukra sai kuma ya sake komawa cikin zunubin bayan ya yi irin wannan tuban da ake so wanda ake kyauta da to Allah ya yafe masa sai kuma ya sake komawa cikin wannan zunubin yace fa innahu yatubu to nan ma dai ya tuba kada ya dai ba kauna wala ya qalutu min rahmatillahi ta'ala kada ya dai ba kauna rahmar Allah wala tarji'u alaihi zunubahu allati taba min domin wancan zunubin da ya tuba mai kyau ba za ta sake dawowa cikin rakwadin sa ba yanzu wannan sabon zunubi shine a cikin rakwadin sa dan Allah in ya yafi abu Allah ya yafi bayya ya yafi abu a duniya kuma a lahira ya kama bawa da shi Allah bayya wannan saboda haka in mutum dan kai laifi ka tuba sai raunin imani yasa ka sake komawa cikin laifi to kar ka dai ba kauna ka dai sake tubawa Allah madaukakin sarki shine ubangiji yake cewa wato wa huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadi ubangiji shine mai karban tuba ga bayin sa waya fu an sayyi'ati kuma shi yake rangwame ga ayyuka munana da mutane suka aikata waya alaw ma taf'alun kuma Allah ya san abin da mutane suke aikatawa saboda haka in su tuba kuma zai yafe musu fasajibu allazina amanu wa amilus salihati lalle ubangiji yana amsawa masu imani da aiki mai kyau mana yujibuhum ila ma yasaluna yana amsa musu bisa abin da suka roka wato waye ziduhum min fadlihi kuma yana kara musu ma'afalalarsa in suka yi abu mai kyau sai ya ninka musu lada Allah ya ce wal kafirun lahum azabun shadid kaga kafirai wato suna da azaba mai radadi a ranar lahira na'am
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء
نعم.
إنه بعباده كبير بصير
نعم وبنجي yake cewa walau basat Allahu rizqa li ibadihi da yanzu Allah madaukakin sarki zai yalwatawa bayan sa arziki kowa Allah ya masa arziki ya zama multimillionaire kowa Allah yalwa ta arziki a kowa ba a ware ba Allah yake cewa labagaw fil ardi da mutane sai su dagawa bayan kasa wato dukkan kowa sai ya dagawa walakin sai dai yunazzilu bi qadari ma yasha Allah yana saukar da arziki ne bi qadari ma yasha gurgurdan abin da yaso yana saukar da arziki gurgurdan abin da yaso fa yabsutu hali ba'd ibadihi sai ya bada dukiya waɗansu daga cikin bayansa wato duna ba'adin banda wadansu wayan sha'u min albasti albagal wato sai kaga an samu wato tsaurin kai a dalilin dukiya Allah madaukakin sarki hikima yake dai wato hikimar sa ita ta sa yake rarraba arzikin yake rarraba arzikin malamai suka ce wato inda Allah zai ba kowa arziki duniya za ta lalace duniya za ta lalace لأن الله تعالى لو سوى في الرزق بين جميع عباده دا الله زي ديتا أوجن بعد دوكيا دكا واتو باينسا واتو لم تنع كون البعض مهتاجا للبعض واتو دا كوا سيزا ما بيدي بغاتا كوا كوا سيزا ما شيما سركيني تو يم كوا زما سركي أكا كبالاك سامتانا كوا يم كوا زمي أرزكي بالاك سامي كوا ايكي با سوى داك kowa yana da bukata dama aiki zan je ne wa Allah ramma ya bani kuɗi in zo sai gari in kawo gidana to yanzu sai dai ciyawa ta shinge gona Allah ramma dan ba mai masa aiki kowa yana da kuɗin da zai bashi saboda haka mai bukata to na rijiya sai dai tuna da kansa duk arzikin sa mai bukata faskaran itace sai dai faskaran sa da kansa mai bukatar gini sai dai yayi mai bukatar kowane aiki na wahala yanzu ba wani wanda zai je maka dan abinda kake gadara kana da shin wanda zaka ba wani shi ma na da shi shi ma na da shi saboda haka sai ya zama tsarin duniya din ta lalace manufar tsarin duniya sai ta lalace shine malai yake cewa wadhalika yujibu kharabul alam wa fasaru nizamiha wannan sai ya jawo rushewar duniya saboda haka domin tsarin ya riga ya kauce yadda ya kamata saboda haka fa'al Allah ta'ala la takalu amma salim shi yasa zaga duk aikin da Allah ya a cikin bayinsa zaka ga wato akwai hikima akwai maslaha a cikin sa akwai maslaha da Allah ya yi ka talaka akwai maslaha a kanka da Allah ya makocin ka mai arziki akwai maslaha to malai yake cewa in lam yajib alallahi fi'laha idan wato Allah madaukakin sarki bai aikata wato wa in lam yajib alallahi fi'laha idan ya zama ba wajibi duk da cewa ba wajibi bane Allah ya haka duk da cewa ba wajibi bane Allah in ya ga dama zai ba kowa dukiyar ba wai wajibi bane akan Allah wani ya zama talaka wani ya zama mai kudi to amma in ka lura da yadda Allah ya hakan shine za a samu nutsuwar rayuwa da kuma wato zamantakewa mafi kyau a cikin mutane zamantakewa cikin maslaha a cikin mutane saboda me ubangiji ya san halin bayinsa da ya ba ma kowa arziki wato wannan yalwata wa mutane arzikin wato zai kai mutane zuwa ga wato aikata fasadi da kuma lalacewar duniya saboda haka fayazawi anhu dunya maslahatul lahu saboda haka wannan sai ya zama zai rage wa duniya wato maslahan zamantakewar mutane domin rashin ba kowa arziki shi yasa duniya take zaune lafiya malai yace akwai hadisi da Anas bin Malik ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma hadisin da ya rawaito daga ubangijin sa ma'ana hadisin qudusi Allah yake cewa inna min ibadiyal mu'minina akwai daga cikin bayina mu'minai man yas'aluni al-baba min al-ibada Allah yake cewa akwai daga cikin bayinsa mu'minai wanda za su tambaye shi ubangiji ya ba su wato kofar arziki cikin bautarsa yake cewa wa inni alimun amma ni masani ne sanin da anni law a utituhu iyahu da zan ba shi abin da ya nema wato ladakalahul ajabu fa absaluhu da girman kai zai shige shi kuma sai bata masa wato imaninsa Allah ya ce akwai bayina mu'minai waɗanda suke roƙona in ba su arziki wato a cikin taskokin arziki na da zan amsa musu wannan addu'a in ba su irin abin da suke nema wannan arzikin sai ya sa su yi girman kai wato sai ya zama yayi sanadiyar rushe musu imaninsu kuma saboda haka kaga kenan maslahar imaninka ne tunda Allah yana son ka da imani ya saka ka aljanna ƙarshen rayuwarka sai ya barka cikin talauci tunda ya san kila da ya baka dukiya da zaka yi rance dan karuna dan karuna shi ma da musulmi ne amma daga baya kafirce ya zama yana yakan Annabi Musa iya karfinsa to kaga ashe kenan ashe Allah yake talaucin cikin talaucin baka sani ba to shine Anas da ya rawaito wannan hadisin hadisin qudusi ne wanda manzon Allah ya rawaito shi ma daga mahaif daga ubangijinsa yace inna min ibadil mu'minina man yas'aluni al-baba min al-ibada wa inni alimun an law a'taytuhu iyahu ladakhalahu al-ujubu fa'afsaluhu da sai girman kai ya shige shi shi kuma girman kai duk inda ya shiga ba sa zama tare da imani sai bata masa imaninsa yace wa inna min ibadil mu'minina ubangiji yace akwai daga cikin bayina mu'minai man la yasluhu illa al-gina wanda babu abin da zai gyara masa imaninsa sai wadata in da yaji talauci to zai iya kashe kansa zai iya rabuwa da Allah gaba daya in kana so ka ganshi da tarbiya hannu a masallaci kullum to ya zama a jibinsa da kudi yawa in da yaji talauci to ba ruwan sallar man an ce an kira sallah fa sai ya tsuka ba wannan shine a gaban sa ba to shine ubangiji yace akwai daga cikin bayina mu'minai malaya suluhu ila gina wanda babu abin da zai daidaita su gyara musu imanin su sai wadata walau afkartuhu da zan talauta su la afsadahu alfaqru da talaucin nan sai bata musu imanin su yace wa inna min ibadil mu'minina akwai daga cikin bayina mu'minai malaya suluhu ila alfaqr wanda babu abin da zai gyara musu imanin su shi kuma sai talauci in yana cikin talauci a kullun yana masallaci da alqur'ani an yi sallama a tafi a barshi yana ta karatu alqur'ani amma da ya ji dan kudi a jefinsa sai ya fice wani labari zan ba ku karami kafin mu karisa a ta shekarun da yawa wani mutum muna zaune da shi a masallaci an yi sallar asar an yanke ruwan sama lokacin ana ta ruwa irin an kasa fita a masallacin nan to anguwa ta mu akwai wani wakili wanda shi wakili ne na Alhaji Mutaru Bello yana raba zakarsa sai ya zo ya zare kudi yana rabawa sabin kudi yan naira goma goma sabi filfil yana rabawa kirga ya ba wannan a sahu sahu yake bi yana ba mutane ina jin da liman da mutum biyu suka rage a masallacin garuwa ake yikewa amma kowa sai ya fice daga samun wannan kudin kamar za a dawo a karbe to kaga shi haka wangi yake a bansa wani nutsuwarsa babu inda ya samu to kuma babu zama har yanzu ina tunanin abin ruwa ake kamar da bakin ƙwarya amma ana zaune ana jira ruwa dauke a fita masallaci amma yana zaro kudi da ya raba sahu sahu kamar za a dawo a ce mun manta ba kowa ka ci a bar ba kowa sai sa takalmi sai fice a masallaci liman din aka bari da mutum biyu kowa ya fita wannan ruwan ba ji shi ba to haka talauci yake Allah ya yaye mana talauci to shine yake cewa walau aganaitu la afsaluhul gina inda zan wadata shi wannan mutumin to wadata sai ta bata masa imaninsa wa inni la aruddu ibadi li ilmi bi qulubi saboda haka wa inni la udabbiru ibadi li ilmi bi qulubi ni saboda haka zan sarrafa bayina zan biyar da bayina gurgurdan ilimi na da nake da su akan su wanda duk nake son sa kuma naga in ba da talauci ba imani ba zai zauna a zuciyarsa ba zan bar shi a cikin talaucin sa wani kuma wanda in ba da arziki ba da wadata ba imani ba zai zauna tare da shi ba zan bar shi da wadatar sa mun gane wannan karatun ko yace fa inni alimun khabirun dan ni masari ne khabirun kuma mai bada labari ne inji ubangiji kala Anas Anas bin Malik wannan sahabi mai ruwayar hadisi sai yace Allahumma inni min ibadikal mu'min Allah ni ina daga cikin bayanka mu'mine allazi la yaslum illa al-gina wanda bazan ji dadin wato addini ba sai da wadata yace Allah fala tafkirni bi rahmatin Allah kar ka talauta ni Allah sai roka wa kansa yace Allah kada ka talauta ni mun gane ko Allah shi ya san a cikin bayin sa waye ba zai gyaru ba sai da wadata ko kuma hira talauci yawa to amma Allah sai yace ubangiji ni ina daga cikin bayanka ina ga ba ku gane ba ni ina daga cikin bayanka wanda ba zan gyaru ba sai da wadata Allah ka wadata ni Allah kada ka talauta ni yawa ya sani ne bai sani ba amma dai ya roki Allah ya wadata saboda talauci ai abin neman tsari ne yawa talauci abin neman tsari ne Allah ka raba mu da talauci saboda haka amma Allah ka ba mu wadata gwargwadon wanda ba za ta taba mana imanin mu ba yawa ka ba mu wadata wanda za ta kara mana karfin imani ta ba mu karfin gwiwar yin aiki mai kyau wanda ba za ta taba mana imanin mu ba amma Allah ka raba mana talauci in ku ka jarabe mu Allah ka ba mu ikon hakuri da shi Allah ka ba mu juriya Allah ma ina ga lokaci yayi ko yawa sai mu dan tsaya nan inda akwai tambaya ba za mu tsaya nan insha Allah ta'ala abinda makusa daidai Allah ya karba mana ya ba mu lada abinda makuskure muna roko Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa assalamu alaikum wa alaikum assalam شيء حديث القول